This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC na gundumar Columbia, sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Usman Kabara muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3:30 na yamma a nan Washington. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da samun ƙarin haske dangane da raɗaɗin da ake yi na cewa kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2016 da shugaban Muhammadu Buhari ya gabatar sun bata wato a majalisar dokokin ƙasar a Najeriya har ila yau, yayin da darajar naira ke ci gaba da faduwa, ta dalar Amurka kuma ke ci gaba da tashi, masu hadadar canjin kuɗaɗe na ƙorafi kan irin halin da suke ciki.
Yanzu haka magana da nake a kasuwa, mutane ‘yan kasuwa masu sau abubuwa da kasashen waje suna neman ta ɗari kuma ba su samu ba.
To ko yaya lamarin ke shafar rayuwar ku yau da kullum? Yau kan wannan batu na faduwar darajar naira muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655-2655. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar, za ku ji cewa lauyoyin tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar, Rahama Ahmadu, sun ce ya ba su umarnin cewa kada su ƙara neman belinsa daga hannun hukumomi. Ko me ya yi zafi?
Sun sha Rahama, tunda babu adalci cikin wannan magana, ba zancen shari'a ba ne, zancen siyasa ne, wanda shi ne daga ita. Ya bar ƙara gunta shari'a na cewa suke shi.
To amma fa duka waɗannan za ku ji ne bayan mun sha labaran duniya.
Jama'a tare da sallama, muna fatan mun nuna lafiya. Ga kuma cikakkun labaran. Waɗanda suka shirya muƙabalar 'yan takarar neman shugabancin ƙasar Uganda sun ce tana nan daram kamar yadda aka tsara za a yi ta. Duk da yake dai akwai rahotannin da ke nuna cewa Yoweri Museveni na iya janyewa daga takarar. Babban sakataren cibiyar alakar addinai ta ƙasar Uganda, Joshua Katakule, ya ce tawagarsa a shirye take ta gabatar da muƙabalar bayan bayyana sunayen wanda za su tsara ko kuma shirya ita wannan muƙabala a bainar jama'a. Joshua ya faɗa wa muryar Amurka cewa muna dai ta jin jita-jitar ƙila ba za su zo ba, to amma ba za mu yi la'akari da wannan ba a matsayin jita-jita har sai mun ga amsoshin da su 'yan takarar za su aiko na gayyatar da muka aika musu game da muƙabalar. Ya ce ya zuwa yanzu dai duk 'yan takarar guda 8 sun amsa cewa za su halarci wannan muƙabala, inda suka tabbatar da haka a wani taro da aka yi a Kampala. Amma dai kafofin watsa labarai suna ta nuna cewa akwai yiwuwar janyewar Mr. Museveni daga cikin jerin 'yan takarar.
A yau Laraba, wani ɗan ƙunar baƙin wake ta da kansa dabam a wani masallaci da ke arewacin Kamaru a daidai lokacin da ake sallah asuba ya kuma halaka mutane 12 nan take. Jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan harin ta'addanci a wani ƙauye da ake kira Kuyafe da ke dab da kan iyakar Najeriya da Kamaru. Babu dai wanda ya ɗauki alhakin wannan hari, to amma shekaru 3 kenan da ƙasar ita ma take ta fama da hararen 'yan ƙungiyar Boko Haram da ke biyayya ga ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS. Ƙasar na cikin ƙasashe 5 ciki har da Najeriya da suka haɗa kai wajen yaƙar 'yan ta'adda da ke wato kai komo a tsakaninsu. A watan Oktoba shekarar da ta gabata ne dai Amurka ta aika jami'an soji kimanin guda 300 zuwa Kamaru don taimakawa rundunar sojin ƙasar da dabarun yaƙi da ta'addanci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomin ƙasar Turkiyya sun ce an damƙe mutane 5 da ake zargi suna da alaƙa da kuma mummunan harin da aka kai a dandalin nan na Sultan Ahmed da ke birnin Istanbul. Ya halaka mutane 10 'yan Jamus, sannan kuma ya jikkata mutane 15. Haka kuma Firaministan ƙasar Ahmed Davutoglu ya faɗa wa manema labarai a yau Laraba cewa 'yan sanda sun kama mutane da ake zargi suna da hannu a wannan mummunan hari na ta'addanci bisa zargin kafar 'yan ta'addar ISIS na da hannu a ciki duk da yake dai su ɗan ISIS din ya zuwa yanzu ba su fito sun dauki alhakin kai harin ba harin da ya halaka mutanen guda 10 an bayyana shi a matsayin wani abin takeici haka kuma shi kanshi ministan harkokin cikin gida na kasar Afkan Ala yace a jiya ɗan sanda suka cafke wani mutum da yamma amma dai ba su bayyana ko kuma alakar da yake da ita a cikin wannan hari da aka kai ba Ala yace wannan dan kunar bakin waken da ya kai wannan hari Nabil Fadli haifaffen kasar Saudiya ne asalin sa baya kuma cikin mutanen da ake nema a Turkiya ruwa a jallo asali ma dai ya shiga kasar Turkiya ne a matsayin dan gudun hijira daga kasar Syria kamar yadda ofishin shige da fice na kasar ya bayyana
Amurka ta yi maraba da sakin sojojin ruwanta guda 10 da Iran ta yi a yau Laraba bayan da aka tsare su sakamakon ketawa ta kan iyakar tekun kasar dake karkashin ikon Farisan Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa zuwa yanzu dai ba wata alama da ta nuna cewa an taba lafiyar sojojin ruwan da suka hada da maza 9 da mace 1 a lokacin da Iranian suka kama su. Lokacin da sojojin suke kan kananan jirage ruwa guda 2 akan tekun Fasha dake tsakanin kasar Kuwait da Bahrain inda kwatsam sai aka daina jin duriyar su tsakanin su da jami'an rundunar su. Shi ma sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce yayi farin cikin samun jami'an nasu na sojin inda ce sun dawo hannun su bayan kama su da aka yi a Iran. To labarin duniya kenan daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da rahotannin da ke cewa kasafin kuɗin shekarar 2016 da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar sun bata a majalisar dokokin kasar. Honorable Yunusa Ahmad Abubakar, mamba a majalisar wakilai, ya yi wa wakilin muryar Amurka Madina Dauda ƙarin bayani a wannan zanta da suka yi inda ta fara da tambayar shi ko da gaske ne kasafin kuɗin ya ɓata.
To kusan dai haka ne, da walakin dai an ce wai goro a miya, don in ba rami mai kawo zancen rami. To amma dai a zuwa jiya kafin a tashi an riga an shawo kan lamarin. Dan na yi dacen saduwa da Senate Committee Chairman on Appropriation. Jiya ina da meeting da shi ko muna da meeting wani committee za mu ganshi a gidan shi ya ce maganar budget din ne duka an riga da an shawo kan lamarin kuma dai za a ci gaba. Dalilin da ya sa na samu ƙarfin gwiwa na ce muku in ma da wancan magana to yanzu zai taka.
To ni labarin da na samu ce mun aka yi ku ɗan majalisar wakilai ku ne ma kuka ɗauke kasafin kuɗin domin kun haƙiƙance na ku kasafi ta biliyan 150 ɗin nan ba kwa son a rage komai a ciki gaskiya ne?
Wannan ba gaskiya ba ne. Yadda aka tsaya tun wancan majalisa da ta shuɗe da aka rage biliyan 30 har yanzu dai akan 120 ɗin ake. Yawwa, saboda haka wannan maganar ba gaskiya ba ne.
Amma wani zai mamaki ma ganin cewa kusan ba inda ɗan Najeriya ke da wakilci irin nan gidan kuma talaka ake wa aiki ga canji ya zo. Zancen a riƙa cece ku ce ma akan me za ku samu bai kamata ya riƙa tasowa ba. Me za ka ce?
Ai maganan nan da kamar na ce duk dai maganganun mutane ne. Alal haƙiƙa wannan majalisar musamman na ƙarni na 8 kenan ake cewa ko ita ce ma take kokarin ta ga ta ba wa ƴan Najeriya haƙƙinsu.
Honorable Yunusa Ahmad Abubakar a zantawar su da wakilin muryar Amurka Madina Dauda. To nan gaba a shirin za mu sake komawa Najeriya amma bari mu je irin wannan da ake toyawa a siyasar jamhuriyar Niger inda lauyoyin tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar ta Niger Hamma Ahmadu suka ce Hamman ya ba su umarnin cewa kada su ƙara neman bailin sa daga hannun hukuma. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto na Sulaiman Muni Barma.
Metro Sule Umaru da ke jagoran lauyoyin da ke kare ɗan takarar na jam'iyyar Modern Lumana a zaben shugaban ƙasa da ake sa ran gudanarwa a Nijar a ranar 21 ga watan Fabrairun da ke tafe shi ne a taron manema labaran da ya kira ya bayyana wannan mataki da ya ce ya biyo bayan da kotun ɗaukar ƙara ta sanar da su cewa lura da yiwuwar Hamma Ahmadun zai iya sake arcewa daga ƙasar. Ita ce hujjar da ta dogara da ita wajen ƙin amincewa buƙatar ba da bailin nasa.
Tanku shari'a ba ta kai lahi ba. An samu ka hukumu a manga hukumci kaza. To ta yaya wanda za a tambaya sakin ta zai ce a'a za ka gudu ai ya ka bata wanda aka suke kowa a suke Hamma. Sai ka yi doctorate ko license na shari'a ka san in an saki kowa cikin mutum 30 ba a rike mutum guda kai ko cikin mugun mulki bai tsammani ba har ma ba su gidan shawara la'atan.
Matar Sule Umaru ya ci gaba da cewa sun yi nazari akan hanyar da suke ganin ita ce mafi dacewa da samar da mafita ga mutunan da suke karewa.
Mun sha da hama bado kace tunda babu babu adalci cikin ga magana ba zancen shari'a bane zancen siyasa ne wuga shi da gaita ya bar ƙara gudu shari'a na cewa suke shi ya dauka akan shi dan siyasa ne kuma shari'a siyasa ce ya yarda Isu Muhammad ya sa shi gidan kaso ya rike shi har da Allah ya kai wannan maganin abin kenan yanzu siyasa ce za ta raba su kuma ka hannun ka halifan February ayin ya hadi mu ga taya za a cewa Muhammad za ta zama gidan kaso.
Wannan na faruwa ne sa'o'i kaɗan bayan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ambato sunan Hamu Ahmadu a jerin sunayen waɗanda ake zargin su da hannu a yunkurin juyin mulkin da shugaba Isu Muhammadu ya ce baradansa sun murkushe a jajibar ga sallar 18 ga watan Disambar 2015. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To idan muka koma Najeriya rahotanni na nuni da cewa darajar naira a ƙasar na ci gaba da faduwa yayin da na dalar Amurka kuma ke ci gaba da tashi. Lamarin da yasa masu hada-hadar canjin kudade yake korafi kan irin halin da suke ciki. Daga Lagos ga rahoton wakilin muryar Amurka Babangida Jibril.
Kasa da sa'o'i 48 bayan da babban bankin tarayyar Najeriya ta ce ta raba gari tsakaninta da 'yan canji a Najeriya, yanzu haka dai farashin dalar Amurka ya kai naira 300 akan kowace dala guda, al'amarin da ya nuna ƙarin kusan naira 50 a yadda ake sai da shi a can baya. Tuni dai kungiyar 'yan canji ta Najeriya ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da wannan mataki da babban bankin tarayyar Najeriya ta ɗauka, tana mai cewa matakin ya yi tsauri matuƙa. Alhaji Aminu Kwadabe shi ne gaban kungiyar 'yan canji a tarayyar Najeriya.
A halin gaskiya wannan mataki ya kawo raunana farashin darajar naira a cikin kasuwa. A cikin kwana biyu naira darajar ta ya kare da sama naira 30. Yanzu haka magana da nake a kasuwa, mutane 'yan kasuwa masu sau abubuwa daga kasashen waje suna neman ta 300 ba su samu ba.
To yanzu ina mafita kenan?
To mu dai mafita mu yanzu muna neman ƙarin bayani daga ita bankin tsakiya. Don a lokacin da ta gabatar da wannan directive ta nuna cewa za mu iya so wa autonomous. So autonomous nan kuma sources din shi yana da yawa. Akwai hanyar banki, akwai hanyar 'yan kasuwa, akwai hanyar kamfanoni na mai da sauransu. Sun yadda muna mu je mu so wa'annan kudade daga kamfanonin gada na zana. A'a, daga wasu ne za mu ce, to muna neman wannan bayani daga wajensu.
To sai dai kuma kungiyar 'yan canjin ta bayyana cewa abin da ya fi damunta shi ne bayan mali kuma har da tsinka mata jaka, ganin yadda aka dora laifin taɓarɓarewar hada-hadar kuɗaɗen ƙasar akan 'ya'yan kungiyar, kamar da Alhaji Aminu Kwadabe ƙarin haske.
Mu ba sai da kuɗaɗen da Central Bank ta baya shi ne ya fi damunmu ba, amma a kodayaushe in aka samu matsala a riƙa nuna mu ne criminal, mu ne masu kaza, to shi ne gaskiya abin ɓacin ranmu.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da kungiyar 'yan canjin ke shirin dauka tare da tattaunawa da babban bankin tarayyar Najeriya da kuma 'yan majalisun ƙasar zai haifar da ɗa mai ido. In ko ba haka ba, naira za ta ci gaba da taɓarɓarewa musamman idan aka yi la'akari da karewar darajar albarkatun man fetur da Najeriya ta dogara da shi wajen samun kuɗaɗen shiga. Baban ya ci firin murya Amurka daga Lagos.
Madallakai da Babangida Jibril, to kan wannan batu na faduwar darajar naira miki so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, ta ina wannan lamari ke shafar rayuwarku a harkokinku na yau da kullum? Sai mun ji daga gare ku.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
We'll be right back.
To kiran farko ya zo ne daga Jalingo. Wane ne akan layi?
Halima ce.
To malama Halima, muna miki maraba da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinki?
Wallahi kullum ina neman zan taba kawo kuma zai tsaya ne kawai.
Allah sarki, to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kika yi domin ki miƙa kai soki. Baki da ra'ayi game da batun faduwar darajar naira a Najeriya, ya kike kallon lamarin?
To wani wata na kawo shiga uku.
Eh, muna jin ki malama Halima. To ina ga kaman layin Halima ya katse. Ga kira daga Naija. Wane ne akan layi?
Ibrahim mai wankin hula daga nan mai gode a Kimba.
To malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To gaskiya wannan ba karamin shafin mu yake ba, saboda tattalin arzikin gaba daya durƙusa gaba daya.
Malam Ibrahim, kamar in ka je kasuwa kana ganin canji a yanayin farashin kayayyakin da kake siya?
Wallahi yanzu haka farashin da abin da muke sa petrol nake sayarwa, amma yanzu haka kudin jarka ɗaya jarka biyu da ƙarni nake samu kuma saboda sanadin haka.
To mun gode kwarai Malam Ibrahim daga jihar Niger a Najeriya. Muna tattaunawa ne kan batun faduwar darajar naira a ƙasar ta Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 2022-2655. Ka kira daga jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Kana magana da Alhaji Habu dan Dugula Zuru, yaron Alhaji mai dan madan Jabal Sokoto.
Alhaji Habu, barka da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Magana ta shi ne akan faduwar naira. Muna bayani akan tabarbarewar arzikin Najeriya, amma dai muna fatan insha Allah Allah zai yi muna mahita akan wannan da yake mun samu canji. Kuma Allah ya canza muna alheri gaskiya. Alhamdulillah, mulkin Buhari bai da matsala gare mu.
To mun gode kwarai Alhaji Habu daga jihar Kebbi Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 2022-2655, amma a ƙara plus sai a sa ɗaya sai a jero lambar. Ga kira daga Bidda. Wane ne akan layi?
Abubakar ne ta daga Bidda, Niger State.
To muna jin kamar Abubakar.
Okay, abin da kuke yi zai batun kudin Najeriya da ya lalace Bidda. Wallahi mu ma talakawa muke komo je kasuwa ma. Wallahi kuna yi abinan kaman kudi ma ya faɗi a juhuna, kaman kudi dai ba mu samu abin da muke yi da shi sosai ba.
Eh, Allah sarki, to da fatan Allah mai maka da mafi alherin hakan. Amma ya kake ganin yanayin yadda abin yake shafan, kaman kana ganin abin yana shafan rayuwarka a yau da kullum? Hello, Malam Abubakar, kana tare da mu? To ina ga mun rasa Abubakar daga Bidda, jihar Neji. Ga kira daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Kuna tare da Usman Mukhtar ɗan ne wanda yake kasuwan Bacci Kaduna.
Muna jinka Malam Usman.
To lallai kan gaskiya wannan abin gaskiya bai da daɗi, saboda duk ɗan kasuwan da zai taɓa juya ya canji kowane ko naira ko yen ko dala ko sefa ko wasu da sauransu. To gaskiya kan riga abin ba wani riba gaskiya, saboda yanzu na dan sefa ana canjanta wajen 400 cancan, ai kaga abin ba daɗi gaskiya. Duk ɗan kasuwan da zai taɓa juya sau kayayyaki, to gaskiya wani kayan ba wani fita daga ciki gaskiya. Yana da kyau dai sun fi jar wannan matsala don a samu darajar naira ta farfaɗo. Da fatan za ku tashi lafiya. Daga Usman Mukhtar kan Niger wanda ke kasuwan Bacci Kaduna, na gode.
Mun gode kwarai Malam Usman. Ka kira daga Bauchi. Wane ne akan layi?
Kabiru ne ka ji sai kana kun je zaɓi kanka.
Muna jinka. Eh, muna jinka Malam Kabiru.
Na garin kuma shi ne Bauchi, Najeriya.
Malam Kabiru, kana jin mu? Eh, line naka na dan rawa kadan. Eh, ci gaba, ina jin ka yanzu.
Har ga Allah, kamar barewan karewan ainihin kudin na Najeriya na duniya gaba daya, mun ga su zama na haulai. Muna addu'a mun ji Allah ya kawo sauƙin ababuwa din.
To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu sake, har yanzu dai muna wato Bauchi ne. Wane ne akan layi?
Ni ne Haruna Buba Wari daga Bauchi.
To muna jin ka Malam Haruna.
Wallahi da rajin faduwar wannan darajar naira nan ba karamin cika zai kawo ba. Bibi rediyon da ake sayarwa irin naira 800-900, yanzu yau 1,900 ne.
Ikon Allah.
saboda azumi gaskiya magana ya jawo matsala kwarai da gaske, saboda haka muna kira ga gurin tarayya ta yi kokari ta gyara wannan abin.
To mun gode kwarai Malam Haruna, da fatan waɗanda abin ya race a wayansu suna jin wannan bayani da kuke da kunnan basira. Ga kira daga Birnin Kebbi, wane ne akan layi?
Alhaji Umaru Mai Gadi, wanda aka sani da Alhaji Umaru Abubakar Bara da Birnin Kebbi.
Alhaji Umaru, muna jinka.
To gaskiya watan karewar kuɗin nan gaskiya mutane suna kuka da shi kwarai, mu da muke nan iyaka da Faransa, muna iyaka da Niger, muna iyaka da Benin Republic. Don haka yanzu darajar naira mu ma sai kaga kaman ƙasa ne, ba mu samun komai, sai wahala kawai. Ya kamata wanda suke da hakkin farfado da darajar naira mu su kula sosai.
To mun gode Alhaji Umaru, mun gode kwarai da gaske. Ga wani kira daga Abuja, wane ne akan layi?
Sabi ne daga Abuja.
To Malam Sabi, muna jinka.
Ra'ayina a gaskiya akan wannan al'amura, ya kamata shi mai girma shugaban ƙasa ya duba wannan abubuwa, saboda gaskiya abubuwan suna shafar mu sosai.
To kamar afuwa Malam Sabiu, daga kanka haka muka zo ƙarshen wannan daukan wayoyin naku, da fatan za ku saki kiran mu gobe na Allah kai mu. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta yammacin Afirka ta bangaren Zombie, Kwasi Antachi na kasar Ghana, ya yaba wa kansa cewa ya goge a fannin takara. An sake zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta Ghana ne Kwasi Antachi a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta yammacin Afirka, wato WAFU kenan, na bangaren Zombie a karo na biyu. A zaben da hukumar ta yi jiya a birnin Accra, shugaban na WAFU ya doke abokin karawan nashi ne Jibrila Hamidu na kasar Niger, a daidai lokacin da jami'an hukumar CAF suke kwatanta Kwasi Antachi da jarumta wurin lashe zabe. Kwasi Antachi ya lashe zabubuka da dama, mukamai na cikin gida da ma na ƙasa da ƙasa. Shi ko shugaban hukumar NFF ta ƙasar Najeriya, Mr. Amaju Melvin Pinnick, ya yaba wa shugabar ƙwallon kafa na Ghana, inda yake kiransa da wanda yake bada ingantaccen shugabanci, wanda hakan ne ke sanadiyar sake zabansa a zaben na WAFU. Amaju Pinnick ya ce shugabancin Antachi ne ya sa bangaren yammacin Afirka su ke kan gaba wurin ci gaban harkokin ƙwallon kafa a nahiyar Afirka. Shi ne ya sa ƙasashe guda bakwai na yammacin Afirka wanda suke cikin zone B su ne suke yin gaba-gaba a cikin nahiyar Afirka. Tawagar 'yan ƙwallon Najeriya ƙasa da shekaru 20 ba za su samu kyautar girma da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai bayar ba, wacce za a yi a ranar 21 ga wannan watan Janairu, duk da cewar sun dauki kofin matasan nahiyar Afirka a watan Maris da ta gabata. Shugaba Buhari zai amshi bakoncin wasu mashahuran 'yan Najeriya da suka taka rawan gani a fannin wasannin miƙe jiki don yaba musu. Wani babban jami'i ya ce 'yan wasan na Flying Eagles ba za su samu wannan kyaututtuka ba, sai dai zakarun Najeriya ƙasa da shekaru 17 wanda suka dauki kofin duniya sau biyar, da kuma 'yan shekaru 23 wanda suka dauki kofin Afirka na 'yan shekaru kasa 23 da aka yi a kasar Senegal a bara, da kuma tawagar 'yan ƙwallon kwando na Najeriya su ne za su samu waɗannan kyaututtuka na bangirma da shugaban ƙasa zai bayar. Hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta kori sakatare janar ɗinta Jerome Valk, ana zargin sa ne da hannu a karɓar cin hanci $10 million. An yi zargin cewa an baiwa Jack Warner, tsohon shugaban hukumar ƙwallon kafar arewaci da tsakiyar Amurka, cin hanci ne domin shi kuma ya goyi bayan Afirka ta Kudu ta karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekarar 2010. Valk ya sha musunta wannan zargi da ake masa. A watan Oktoba da ya gabata ne aka dakatar da shi daga shiga cikin duk harkokin ƙwallon kafa.
Ga sharhin murar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Safara komai da mutane bayan zamanin sana'ar gama duniya ce ta biliyoyin dalar Amurka. Wannan mukuwar sana'ar tana yamutsa gwamnatocin duniya tare da haddasa cin hanci da rashawa da ke takura duk wani ƙoƙarin ƙasashe na ci gaba. Tana kuma haifar da wasu munanan laifuka kamar safarar ƙwayoyi da yin fasakorin bindigogi. Wannan na cikin hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun kudaden shiga. Alƙaluma sun nuna yau akwai kimanin mutane miliyan 20 a duk faɗin duniya da aka yi wa laifin mayar da su bayi. Babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da yau ta tsira daga irin wannan cin zarafin bil'adam. Amurka tana cikin manyan kasashe da ake kai mutanen da aka yi safarar su, tana kuma kan gaba cikin kasashen da ake kai kayan da aka sarrafa da bautar dole. Wannan ya nuna idan muna son mu yaki mugwar ɗabi'ar, to wajibi ne mu soma daga gida. Shekaru uku da suka gabata, shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauki wasu matakan ƙarfafawa da haɗa martanin gwamnatin Amurka game da bayan zamani. Ya soma da mayar da hankali a kan wasu fannoni huɗu da suka fi muhimmanci. Wannan kuwa sun haɗa da bin dokoki, wato yin bincike da kamu, da kuma gurfanar da masu aikata laifin. Abu na biyu shi ne taimakawa waɗanda wannan muguwar sana'ar ta rutsa da su, ta hanyar ba su kiwon lafiya da kwantar da hankalinsu da kula da jin daɗin yara. Mataki na uku shi ne tabbatar cewa ba a yi amfani da bautar dole ba wurin sarrafa kayan da ake sarwa gwamnatin Amurka tare da wayar da kawunan jama'a. Matakin ƙarshe shi ne faɗakar da mutane yadda matsalar ta yaɗu ta zama tamkar ruwan dare gama gari, tare da horar da mutane da ke yi wa gwamnati aiki yadda za su tantance masu safarar mutane. Shugaba Obama ya ce kafofin leken asirinmu sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen gano hanyoyin da ake safarar mutane, kuma jami'an tabbatar da doka da oda suna aiki tukuru wajen tarwatsa duk hanyoyin da suke amfani da su. Haka kuma masu gabatar da ƙara sun duƙufa wajen ganin an hukumtar da su. Ya ce mun ƙara haɓaka tsaron cikin gida da faɗakar da ma'aikatan da aka haifa a ƙasashen waje su san haƙƙinsu. Domin shawo kan dalilan da suka haddasa safarar mutane, Amurka tana ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki a duk faɗin duniya, inji shugaba Obama. Ya ce yayin da muke ƙoƙarin kawo ƙarshen safarar mutane a nan Amurka, za mu shugabanci yaƙi da kawar da wannan muguwar sana'ar a duk faɗin duniya. Sharhi Murai Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ga Usman Kabara ya dawo da labarai a taƙaice.
Don gaishe ka Mahmud, waɗanda suka shirya muƙabalar 'yan takarar neman shugabancin ƙasar Uganda sun ce tana nan daram kamar yadda aka shirya za a yi ta. Duk da yake dai akwai rahotannin da ke cewa akwai yiwuwar janyewar Yoweri Museveni daga takarar. Babban sakataren cibiyar kula da alaƙar addinai ta ƙasar Uganda Joshua Katakule ya ce tawagarsa ta shirya ta kuma daidaita cewa za ta tattara 'yan takarar sannan ta bayyana waɗanda za su kula da abin a bainar jama'a. A yau Laraba wani ɗan ƙunar baƙin wake da ya tada kansa da bam a masallacin da ke arewacin ƙasar Kamaru a lokacin sallar Asuba ya hallaka mutane guda 12 tare da jikkata wasu. Jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan lamari na harin ta'addanci a wani ƙauye da ake kira Kayope da ke dabda kan iyakar Najeriya da ƙasar ta Kamaru. Hukumomin Turkiyya sun ce an damƙe mutane 5 da ke da alaƙa da zargin suna da hannu a hari da aka kai a dandalin da ake kira Sultan Ahmed da ke Istanbul a ƙasar ta Turkiyya, ya kuma hallaka Jamusawa 10 da jikkata wasu mutanen daban guda 15. Prime Minister ƙasar Ahmed Davutoglu ya faɗa manema labarai a yau Laraba cewa 'yan sanda sun kama mutane 4 da ake zargin suna da alaƙa da wannan hari da ake zargin 'yan ISIS, wanda su ISIS ɗin ba su fito sun ce su ke da alhakin kai harin ba.
Masu tsaro abin da ya sauka kenan a cikin shirin nan baki ɗaya, amma gobe da izinin Allah za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu madadin Usman Kabara da kuma Julie Leathers Gresham, Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.